Fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 200.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama muta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a bihausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne a kan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa, shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne a kan kafar sada zumunta da ma irin amfaninta.
Tafi da ƙarin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa da zamu tattauna da su akan al'amarin kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Rahila Abdullahi da malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya dake cikin jihar Kaduna bangaren koyan aikin jarida wato masu communication kenan a turanci. Sannan kuma muna tare da malam Babangida Abdullahi, shi madan jarida ne dake daga Freedom Radio nan Kaduna. Malamai, barka da zuwa zauren namu. To malamai, idan aka ce kafanin sada zumunta ko mutane social media a turanci, abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe. Malam Shehu Idris, kai a matsayin ka na wato malami a wannan zangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya, haka kai mana fassara da me ake nufi da wannan kafar sada zumunta, me wannan kalma take nufi kuma ya ka dauke ta?
To alhamdulillahi, shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma waɗanda suke wato wurare daban-daban. Kuma wata kafa ce da take ƙara taimakawa wurin sabunta samun saukin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuran mu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kanshi a sauƙaƙe. Musamman zaki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da ɗalibai Allah ya ba su ba kaman zamanin da ba. Zaki ga yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake buƙatar ka koya don ka ƙara ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatun ka ma cikin sauƙi, kana ɗakinka kana zaune za ka yi shi ba kaman mu ɗauke shi a lokacin baya da zaki tattara mutanen mu sai su je library suna neman takardu ba. Yanzu duk takardar da kake buƙata in dai har za ka hau kafan sada zumuntan nan ka yi googling za ka same shi, za ka ɗauke shi kuma ka yi karatun ka a hannunka a ɗakinka ba tare da wani wato matsala ko kuma ɗaukar lokaci mai tsawo ba. Har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar yadda nace kafa ce da take sada zumunci cikin sauki, domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum zaki tadda yanzu ana iya rasuwa ko samun wani ƙaruwa sai ki ga to hanyar da tafi sauki ma ka sani. Dan ni mafi yawancin lokuta labaran da nakan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media nake samu su. Wani lokaci zaki ga daga Hausa ga labarin wani ya rasu ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na cigaba ko wani abu, to kin ga an kawo maka wani hanya mafi sauki da zaka iya samu cikakken labarin da kake so ba tare da wani tsangwama ba.
Malama Rahila, ku ne mata da aka fi sani da cewa ai ku sun wannan social media ko in ce hanyoyin sada zumuntar nan kamar dan ku akai, ku dauki hoto ku nuna kanku ku sabon dinki ne da anan kuke gani dan gulmace gulmace shi iyaka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace.
To iya sani na gaskiya kafofin sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba. Kin ga kamar yanzu yanda kamar shi abokin tattauna ya fada kafa ce ta sada zumunci. Zumunci yanzu kin lura kafin ka dauki kafa ka kai ka kai shi da waya, yanzu a kamar yanda yace an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira kin yi barka ko kin yi jaji kafin ki ka dauki kafa ki je wannan guri. So ita mace bai kamata a ce ta dauki bangaren sada zumunta kamar na daukan hotuna ko kuma ana posting din hotuna akan social kafafen sada zumunta social media kenan. Kin ga yanda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta dauke shi a wani bangare igin na bunkasa rayuwarta. Me bunkasa rayuwa kamar kin ga yanzu akwai kafafe na kamar koyan ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyan shi akan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare da tashi ta ji inda za a koya mata ta zauna ga da mutum tana kallon sa ba. Kamar bangaren girke-girke mace yanzu akan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta dauki kafar da ta je makarantun da ake koyar girke-girke.
To kusa cikin dakin ta.
Kina cikin dakin ki zaki koyi komai ki yi ki gama. Saboda shi wannan sada zumunta ya ƙara buɗa mana kwakwalenmu mun san abubuwan da ya kamata mu sani ma na wasu bangaren wasu kasashe al'adun su ne rayuwar su ne da komai da suke yi. Shi ya ƙara buɗa mana saboda akwai yanar gizo ko da baki zauna a iyana yanzu kasar ki ba za yanar gizo za ta sa zaki bincika. Mun kika bincika ta yanar gizo duk zaki ga irin wayannan abubuwan. Ki koyi sana'a ki koyi girke-girke. Akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai. Saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyatar da ƴaƴansu yadda zaki zama a ɗakin mijinki yadda zaki tafiyar da rayuwarki ma matsayinki ma na ƴa mace. Yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su ma sun bude suna ƙara wayarwa da mata kai ga yadda zaki kula da kai ga in yaro bai da lafiya ga yadda zaki yi mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yadda zaki kula da su ga yadda zaki yi su da sauran irin abubuwan. So kafafen yaɗa zumunta a gurin mace ba wai ɗaukan hoto ne kaɗai ya tsaya ba. Akwai inda za ta inganta rayuwarta ta bunƙasa zamantakewa ta ma da al'umma da take tare da su baki ɗaya.
To a wani gida kamar waɗanda suke da sana'a na kan ga sukan zuba kayan sana'arsu a su shi ma a kafafen yaɗa zumuntan nan wato kamar fage ne na talla wata kasuwa ce ta gode. Kana ganin akwai tasiri a kasuwanci?
Kwarai da gaske komai da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi. Kamar yadda tura suka ce yanzu duniya ta dunkule global village ta dunkule wuri guda. Duk abin da ake yanzu ta iya wa haja ne a China take. Amma Rahila za ta gani tana ɗakin ta za ta ku downloading abin ta sa a page ta ce ga kaza ina da shi. Sai su dinga kasuwancin su a lokacin lokaci za ta nawa ne kaza ne amma akwai kuɗin da za a dauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza.
Ko har aka mata gida.
Kwarai da gaske. To wannan ya bunƙasa tattalin arzikin duniya gaba ɗaya. Musamman su ƙananan 'yan kasuwa yanzu misali ba ki da jari amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so baka da sisin kuma ka cire ribinka a kawo abu kuma ka sayar. To kin ga ya bunƙasa tattalin arziki sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba. To wannan harkan daga nan za ka yi magana da mutumin da yake ce na ga kalan kayan da kake so kamar rubuta ne su rana. Kin ga wannan ma ya taimaka matuƙa. To wannan abin yana da amfani matuƙa yana da kuma matsalolinsa amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunƙasa kwakwalensu. Ko kuma ce kwanya yanayin da Hausan da muke amfani da su a wuraren nan saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai. Akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran ki za ka zai misali zan iya saya wa ɗana waya amma a kusa abubuwan da su kaɗai nake so ya koya to wannan wayar iya waɗannan abubuwan zan same shi ƙanƙanin lokaci zai samu ilimin da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi kuma ta social media ne. In kasuwanci nake so ɗana ya yi a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media akwai masa duk abin da yake so ya koya. To kin ga kenan social media ta taimaka ta kowane fanni. In addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganar babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan. In ilimi kake so na kowane zamani duk zaka duk abin da kake buƙata na rayuwa al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka nuna shi.
To Malam Shehu Idris, a bangaren kunna masu koyarwa musamman ta bangaren yada labarai da sauransu, akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na
social media? Kwarai da gaske, saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labaruka na ƙarya ko ince na kanzan kulege waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media din, suna ma haddasa rikice-rikice walau ta bangaren addini ko ta wasu bangarori wanda kan kawo ta da zauna tsaye. To akwai hanyoyi kamar da kike tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka tantance su, waɗanda idan sun same su sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu source din, ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu. Misali zan baki yanzu, zaki tarda kamar muryar Amurka, kaga gidan muryar Amurka ita kanta suna taka rawar gani wurin aiko da sahihan labaruka masu muhimmanci waɗanda suke amfani da al'umma. Kusan zan yi ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfani social media a wurin shi dan kauye saurari gidan rediyon Amurka ne, ya san cewa dukkan labaran da yake bukata walau na gidan Najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ƙetare mafi kusa da kasarsa yakan same su ta wannan kafa ne. To dan haka yasa waɗansu matasan za ka ga ko labarin za su ɗauka sun fi ɗaukar irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon muryar Amurka VOA kenan, za ka ga a duk labaran da zai ɗauka a wannan bangaren ya kan ɗauke su. Da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aiko da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba.
To kenan dai akwai kafafen yaɗa labaran da suke kan shi yanar gizo din wanda suke iya kawo wannan ko in ce suke kawo labaran da ba su da sahihanci.
Eh, akwai su masu suna ma da yawa ai, tunda waɗansu ma sukan buɗe wani peji ne na musamman su rinka kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzan kurege don kawai su tada zaune tsaye su ce ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa, ko kuma su rinka yi wa gwamnati zagon ƙasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi don tada fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba gaskiya ba ne. So kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan same su a bangaren social media din.
Duk da an ce duk abin da yake in dai a wannan duniyan ne akwai kuma abin da yake yi mata shi, wato dai akwai amfani da kuma rashin amfanin
kowanne al'amari. Social media a Najeriya mu za mu iya cewa matsalolin ta ya fi alherin ta yawa.
Kai tsaye mana mamaye
dalilan su ne ɗaya zuwa biyu. Yanzu yanayin kasar muna da kabilu daban-daban, addinai daban-daban, mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban. To ana amfani da fake news,
wato
labarin ƙarya, abin da bai faruwa za a ce ai rahila to ai kaza 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 ta ce wani ai kaza kaza.
To lokacin da hoto ma
a dauko wani hoto da ya faru a wanda sai a je ko ce ai layin shi ne baro sai a watsa shi, sannan wani yana gefe can bai ma sani shi ma ya dauko tura a wancan wancan tura a wancan, lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wa'insu da aka tura su kuma suna ci gaba da yaɗa shi.
To an koma an rikice an na taɓa nan,
wanda daga nan Allah ka dai sa abin da zai faru. So sai sa social media a Africa matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa.
To ko dai saboda ba ku yi amfani da shi yadda ya kamata ba ne, ma'ana kun fi shagaltuwa a wurin yadda abin da zai kaya ta ku ba abin da zai yi amfani wa al'umma.
To ai yanayin tsarin da muke da shi mu ko tun can tele-tele kafin tura mu mazaje an kunna su zo, mu muna da tsarin tafiyar da al'adun da rayuwarmu da addinin mu. To wannan social media da ta zo sai ba a zo an ware mutane kai ba sai aka tsandi maka ba ɗaya kawai da ba ta yi kamar ilimi ba ke yi mace kuma ta yi dokoki ba abin da ka ga dama shi za ka ɗauko ka jefa ƙarya da gaskiya wani waje ba ka san damar suna ka tura, mutum ba zai verify ne ya yi faruwa shi ma ya tura wani ya ƙara na shi kuma kin da ɗan adam yake
wato ba na ƙara labarin kamar yadda ya gabatar da shirin ta yi shimfiɗa gabatar da shirin ta cewa za ta tarda amma za a yi hadari yanzu. Wani ba kokari ke kai agaji da hadarin ba, amma ya za a yi dauki wannan labari
wanda kuma a lokacin yayi
ya kai agaji ba
ya za a ci
sai a yi
sai a labari
bi ba shi kusan sa kawai ya zama shine zai
first ne
ba da labari
to kin ga shi kanshi wannan wani matsala ne da shi wannan social media wasu sukan yi mishi mummunan fahimta akai suke yi, haka zalika kuma waɗansu sukan dauke shi a matsayin wani abu ne wanda kawai su suna kalla to ai yanci nake da shi kudi na ne bari in sai duk wayar da nake so in sai data na adadin da yimu kawai in hau in kalla abinda na ga dama in yada abinda na ga dama in yi abinda na ga dama to kamar yadda Ubangiji shi ma ya faɗa cewa barin mu kara zube ba tare da an nunar mana ko kara mana ilimi da yanda abubuwan da ya kamata mu
musamman kaga mu yanci da social media ta fi mana illa wannan kafar kafafen sada zumunta na zamani kana kokari ka samu labarin ka sahihi kana tsikin labarin wani yaya da ƙarya
sosai akan
labarin wannan zaka bi gaskiya labarin ja ƙarya ke
ko kuma shi kana ba ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mutane da za su rinka bin shafin ka ne wato followers insha Allah tun da wannan labarin an riga an sake shi tun farko ya riga ka yawo da niya insha Allah ki duba in kika saka shi a yau sai kusan kwana biyu ma kafin ki samu mutum dai ma da zai iya karanta miki labarin
saboda an riga ka
sakawa kuma sannan mutane duk rayuwa su ta riga ta tafi a tasir raja a rayuwar su ya riga raja akan wannan labarin na ƙarya
to yin social media da mana illa sosai
so amma wannan ba wani kalubale ne a gar su ɗan jaridu na ainihi ba cewa gida su ƙara zage dantse kuma su tashi sai wani nemo kashi ma bayanin kafin ma wayancan masu
wani kashi
ai ba za ka rabu kashi wani abu zai faru kamar da rake da sai magana ya faru a sabon tasha ita kuma tana nan constitution road to za ta tsalle ne ta bace ta je sabon tasha dole sai ta bi a due process sannan kafin da zai ta nemo gaskiyar labarin wani shi har ya riga da ya da abin da yake so
sai tunda a ka'idar aikin jarida ba haka dan kawai daga
ya tabbata abin da yake da bakin ka mutane suna yarda da cewa ba ka faɗa abin da ba daidai ba to dole ba za ka yi gaggawa kai ko ka san akwai labarin da ko ka same shi ba za ka yi gaggawa sake shi ba step by step ka tabbatar duk matakin da ya kamata ka bi shi wanda in an saki akwai labarin ma da ba za ka saki shi ba saboda illar sa
to saboda
wannan wani illa ya fa amfanin yawa
sai a ajiye shi a wani gurin kuma kawai ko zai aka samu saki shi ba
zama wajibi ya zama dole
asar dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani
haka
wanda hakan ya haifar da
hakan sai ya haifar da cece kuce wanda mutum ne kaza
ne da kuma wasu da ke da mai take haƙin dan
aka
ya mutum da ƴan cikin a cikin tantance abin da zai yi kin ga
ganin lokaci aka kashe magana
sai
lokacin rikicin ƴansar da yazo sai kuma gwamnati gane cewa to maganar ba wannan mutum ne ko yana da ke sore ina jira ko sun ba cewa ya kamata bin a jalaye yanzu da aka yi doka a wannan shafi na Twitter kuma komai an rage wasu matsalolin da yawa
sai ba ai doka ba dan dakatarwa ne
ko kana gane
a
ta
jala ai mai alade to
ta jala
dakatarwa ne kuma yanzu haka ana kotu kuma amma tabbatar da cewa ta dawo da Twitter dan ba ta da yanci
mun yadda amma muna so kuma ta yi doka yanzu akwai yanci kasar mu ce mu muke rayuwa a cikin ta
kuma mun ga kana so Rahila tana so
ai
muna neman maslaha ne
wannan
social media kafafen sada zumunta na zamani suna kuzi musamman a aikin mu wannan yanzu abin da ya kamata ka fidda shi wani shi bai san dokokin aikin ba
kawai
sai ya ba kawai zai zo ya akwai abin da ake kira cin ran mai wanda abin da kanan yara ne ba a saka musu
haka
to sai abu zai faru sai ya zo kwakwatan a saki yaran da ba su da yake ilimin ba su da laifi
to bari mu dawo ga amfanin shi wayannan kafafen yaɗa labarai kamar yadda kuka fara zayyana mun cewa ana iya amfani da shi wurin sana'a wurin ilimin karuwa da ilimi a koyon tarbiyya da sauransu gina al'umma ba shi ma yana iya taka rawa
sosai ma kuwa tunda yanzu ai akwai kungiyoyin da sukan bude shafuka na sada zumunta wato mu ce wasu foundation wasu kungiyoyi masu tallafawa mutane zaki tada turu wannan kungiyoyi suna iya sa shafin su ce wato mu kungiyarmu kungiyar ce da take taimaka mu marayu gajiyayyu ko kuma ƴaƴan waɗanda ba su da ƙarfi musamman abin da ya shafi ilimi ta bangaren wato taimaka musu su samu ilimi inganci cikin sauki to idan yanzu misali aka ce wannan ba wani abu bane dake da muhimmanci to zaki kalli cewa akwai kuma wani bangare shi ma na sha'anin karatu kamar yadda Rahila ta yi bayani ni na san a cikin sha'anin mu na koyarwa akwai kamar yara waɗanda muka musu project waɗansu su zaki tada cewa ba ma sai ka gansu ba ma'ana kawai akwai yadda kukan yi taro da su zaka ba su wani wato ko ni take ta gasarwa daga bude musamman cewa to ko daga karfi kaza zuwa kaza mu haɗu da ku a wannan lokaci
a wannan dalili
kowa ya turo da abin da muka yi bashi umarni ya je kowa zai turo zaka duba zaka hawo wanda zaka yi mai gyara kai mishi wanda ya daidai ya dora daga inda ya bari duk zaka ganshi
wato wata da ma sai mutum yayi halin
zuwa an dena yanzu na ga miki an ci gaba sannan idan assignment ne misali zaka iya tura ma yara ta email
sai gida
kowa zai je ya duba yayi in ya gama kuma ka ce sake turo maka ta email din dalibin ma baka bukatun ka fuskanci wata matar ma baka bukatun ka san wace ce ita ko menene ita in ta turo maka zaka kaza zalika in ka gama sakamakon shi kanshi zaka sake watsa musu ita wannan email din na kowa zai je duba ya ga abin da ya ci ma ba tare da wani dan uwan shi ya san me ya samu ba to kin ga shi ma
wannan bai da haka wannan kafafen sada zumunta na zamani sun kawo sauƙin rayuwa da yawa a wannan annoba ta corona da ta kuma
a lokacin
an ƙara sanin cewa social media da kuma muhimmancin su yanzu misali akwai kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters ya ba wa mutane horaswa a kamfanin yadda zaka amfani da social media yan kwanakin nan duk mun yi wannan training amma kuma online aka yi shi
haka ba tare
da ka gama a maka ne da jarabawa a maka abin da ya dace kuma a turo maka certificate din kin ga cewa ne yanzu an kawo akwai dindin zaka ga mutum ido da ido kuma ga kana daki na daki yi maka tambaya ka amsa kamar yadda shi wuyi bayani in ma da mutum gwaji zaka masa zaka yi kai tambaye mutum one on one ka san ka fuskan sa ga maganganun da zai maka in ka so ne ga haja daga ta dagini ina so zan sai duk irin wannan abu an ci gaba sannan kuma yin wannan zamani na social media ya kawo bunƙasa tattalin arziki kamar yadda muka magana a baya yanzu kuma tun nan irin shafukan ku na Instagram ni ban cika yin wannan ba amma dai mata yawanci suna yi za mutum zai shiga zai ta kanin hajoji kala-kala a tambaye takalmi ne agogo ne wayan hannu ne diddi ga sanin dai kowace suna ta kokari zai collection waye collection diddi dai ana ta abubuwa
ba sai mace ta bar
ɗakin ta ba
ba mu collection ba sai mace ta bar ɗakin ta ba a cikin gidanta ba ta ta je ma kasuwan ba ta siyo da kasuwa wallahi kuma ta siyar
akwai wanda ma ni na sani kin ga kitso take yi amma a kullun tunda ta san duk satin duniya tana da makitsa saboda ƴan makaranta ma'aikata to kullun zaki ga ƴar datar nan in ta saka ai kuma ki kankantar data ma idan ta siya ta saka a wayarta kullun style din kiso ne zaka ta zuba a status ɗinka na WhatsApp
wanda yayi maka tun kafin
ka zo ina son wannan kisan idan za ki min shi to ki zo rana kaza lokaci kaza ina gida
ki ga
zaki dani yan ma dai mata ne yanzu duk wannan yawon banza yawon shan shayi shayi da zaki ga suna yi da bata lokacin su da samari
an samu abin
girgiza ya koya mata da yawa yanzu mutum ya buka zaki
wallahi kawai zaki zo
har gidan
kana
zuwa wanda
yake kina yi ana zuwa wancan kema kina zuwa a lokacin a cikin tukun yayi
to kici aure ma zai daina rubuwa ke
insha Allah shi dai za a riki wannan
bangare
wannan ne za a riki
haka ne din ka je in ka rasa gane kan wurin social media din da shi suke rayuwa da shi suke sana'a da shi suke komai haka to yanzu kusan musamman a kasashen mu na Afrika mu dauki kasar mu Najeriya domin kasar da ka sani nan zaka fa magana akai wato matsalolin da take haifarwa wallahi wani lokaci sai ka ji dama za a sunke social media
a zauna
lafiya
hanya da ba za a koma jiya ba
to tuntunin da suke take haifarwa kamar yadda Ubangiji ya faɗa ya fi alherin yawa to babban abin da kasar ya kamata ta yi shine ai amfani da wasu hanyoyin ilimi na zamani domin a ƙara wayarwa mutane da kai yanzu kamar makarantu ne ya kamata a ce an samu ci gaban da yawa makarantun mu daga matakin primary secondary har zuwa wato gaba da secondary wato jami'o'i colleges din ilimi ya kasance ana amfani da waɗannan social media kafofin sada zumunta
na wayar koyarwa wato fa tun daga ƙasa kenan
sosai yanzu ki private schools makarantu masu zaman kansu su mafi yawancin abubuwan da suke lokacin corona ai ba su dakatar da
koyarwa
ba makarantu da gwamnati ba a gidan radio ma a haka wani zai ce miki mu ba mamu da wuta wani ma zai ce shi gidansu ba radio yaran ba sa
zama
to shi sa yake da matukar amfani gwamnati ba tana da rawar takawa kwarai akan wannan al'amari domin ƙara inganta sanin muhimmancin shi social media ga al'umma da kuma amfanin da take da shi a cikin al'umma
baya ga haka kuma ya kamata a ce gwamnati kamar yadda muka yi ta bayani a yi dokoki dole mu yanayin al'adunmu da tsarin zamantakewarmu sai da dokoki
ba za mu rayu haka
ba a social media za ka yi tsammanin Najeriya za ta kama da wuta zuwa a nan ta wasu yadda za a yi ta ce kuce daga wani abu ya dauko na arewa je ba don kudu ta zaki in an je ko abu na kudu don arewa ta zaki za ki tsammanin za mu kama da wuta to amma aka zo zamantakewa kuma na real life sai ki ga babu wani abu kin din ina koyi dokoki to din wannan matsalolin za ka karshe su to yana da kyau gwamnati ta shigo wannan al'amari kuma za ta samu kula da shi ga mutane za su samu sanao'i daban-daban in an yi dokokin nan abin zai tafi gonin shi awa kamar yadda shehu Darajila ta suka yi magana tun farko daga matakin primary a cikin irin dan tablet din nan ba abin da za ka sai application na koyon karatu to irin waɗannan abubuwan za su taimaka kwarai da
gaske amma kamar a jihar Kaduna ai kamar akwai lokacin da aka ce gwamnati ta rarrabawa
to jihar Kaduna a jihohi 36
amma da wannan kwabo tablet din
da sun fashi
musamman ma abokiyar aiki na da ta tayani gabatar da shirin Hadi Zakari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC. Take sallama da ku. Huta lafiya.